أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يومنا شدا قوتن شدا هجرة تمنزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إدريه إد أربعين دا أكو واندي دي دي دا ترى قوتن دايا ميلادية هيهور النبي عيسى لما مريم عليه السلام shekara ta 2022. Muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratu wato Al-Anfal, wato a ƙarƙashin aya ta 14 zuwa aya ta 15 muka tsaya a satin da ya gabata. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a shafi na 178. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Malam Allah ce, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم كافين متي غبا تفسيري من سابا تشيوا إن أكو وتا مسألة da ta gabata muna dan yin bayanin ta saboda amfanin ƴan uwa, ko ba haka ba? Ko wani abu wanda yake na bukata a fayyace shi, ko kuma wani kuskure wanda an kai wani da bukatar a yi bayanin sa. Lokacin da muka zo wajen kalima ta almalaika, mun fada daga alaka ne ya'liku idza arsala shay, kinan aikawa. Amma wani lokaci ana cewa alakal farasul lijam, ana nufin wato doki ya ciji ligzamin sa. Amma kuma akwai wanda yake zakkuwa da ainun alaka ya'liku ko alaka ya'luku, na fata an fahimce ni. Wato ana masa amfani da wato siga wato guda biyu. Wani lokaci a ce alaka ya'liku ko alaka ya'luku shine tamnawa wato da abin nan da baki, shi wannan mai ainun ne. Nan an samu al-ilk, shine wato kamar abin da suke cira cingam, wani nau'i ne na wato alika, wani nau'i ne na icce wanda ake tamnawa da ainun, wato wanda yake kama da cingam. Dan haka yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan, ban sani ba. Wajen alaka din ina ganin nace ko ya'luku ne, ya'liku ne da alhamza. Daga nan aka samu al'alukatu da al'aluku da al'maluku da al'malukatu, ana nufin ar-risala. Jamhurin malamai sun tafi cewa suna na mala'iku daga nan ya samu asali, kenan alaka ne ya'luku, asalin shi ma'alaku ne, sai anka shafe alhamza anka ce malak, ma'ana akwai qalbul makani da al-hasfu a cikin sa. Wannan bayani ne wanda yake da muhimmanci saboda daliban ilimi masu bincike. Allah ya taimake mu. Allah subhanahu wa ta'ala ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani. Dama an kace idan ka ji kira ya zo ga masu imani, abu biyu ake jira, ko dai ya zamanto umurnin ka za a yi, ko kuma ya zamanto hana ka za a yi. Ko umurnin nan ya kasance na wajibi ne, ko umurni ne na wato an kwadaitar da kai zuwa ga abu. An gane ko? Ko ya zamanto hani ne na haramun an haramta maka, ko ya zamanto hani ne na karhamci. Ina fata ana fahimta ta. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, idza laqitumul ladhina kafaru, idan kuka hadu da kafirai, ma'ana idan kuka hadu da kafirai a wajen yaki ake zance nan ga, zahfan shine wato kuna tafiya wajen yaki. Asalin az-zahfu, wato asalin shi kamar yadda malamai suke fada daga zahafa, an gane ko? Wato zahafa yazhafu shine abinda ake kira wato tafiya. to wannan abin nan kalma ta zahafa yazhafu kuma laraba suna cewa tazahafa suna cewa tazahafa wa asluhu inji malamai alindifa'u min al'aliya shine mutun ya zauna yana jan duwawun sa a ƙasa shi a azhafu an gane ko to amma kuma na ana nufin wato ad-dunuu qalilan qalilan shine wato kusanta kadan kadan idan aka je wajen yaki kun san ba lokaci guda runduna take haduwa da runduna ba ana kallon juna ne ana kusantuwa kafin akai lokacin da za a al-iltiham wato a gamu a kabura kenan to idza laqitumul ladina kafaru idan kuka hadu da kafirai zahfan an gane ko wajen yaki to falatu walluhumul adbar kad ku juya ku basu baya falatu walluhumul adbar kad ku juya ku basu baya al adbar jam'i ne ad-dubur ita ce dubura sannan tu walluhum kada ku basu baya wannan hani ne to hani kuma ana gane cewa hani ne na haramci idan aka ce wanda ya aikata wannan abin yana da babban hukuba wajen Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan dake ko domin an ka ce abu hani ne za mu gane shin an hana ka ne hani na haramci ko ba hani na haramci ba to sai an kalli qarina mi yake nuna muna cewa wannan hani na haramci ne saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa duk wanda ya juya ya bada baya wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannamu bi'sal masir duk abin da ko an ka ce wanda yi shi zai haɗu da hushin Allah sannan kuma makomashi wutar jahannama ka san abin nan wato yana da girma sosai mun fahimci wannan dake ko saboda sai an fahimci menene bambanci hadisi mun ka kawo satin da ya gabata mun kawo hadisi na Abu Huraira an gane ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahihul bukhari ya kawo abubuwan da suke halakar da dan adam daga cikin su at-tawalli yawmaz zahaf mutun ya juya ya bada baya yawmaz zahaf larin da ake yin yaki mun fahimci wannan dake ko to dan haka wannan akwai wata ka'ida da malaman usulul fiqh suke wato azawa abinda ake kira al-mantuq da kuma al-mafhum in an ce al-mantuq daga an-nutq ne shine abinda mutun yayi furuci ma dalla alayhi al-lafzu fi mahalli an-nutq in an ka ce al-mafhum ma dalla alayhi al-lafzu fi ghairi mahalli an-nutq ma'ana kalima idan tazo zata baka ma'ana ma'anarta ta zahiri to amma za a iya fahimtar wata ma'ana wadda ba wannan ba karkashin wannan kenan abinda fahimtar sa akai shine al-mafhum to da an ka ce falatu walluhumul adba kada ku juya ku ba su baya kenan ku yi mi ku tabbata ko ba haka nan bane eh in an ce kada ka juya ai ana nufi kenan ka tsaya ka tabbata ko to sai ka iske akwai ayoyin da tana yiwa za su zo da wannan lafazin shi ma karara wanda kuma cikin wannan sura mantuqin ta wato ya tabbata ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun mun fahimci wannan dake ko to da haka kaida ce mai amfani sai dalibi ilimi ya tsaya ya fahimce ta na'am kada ku juya ku basu baya sai Allah ce man yuwallihim
wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifa liqitalin aw mutahayyizan ila fi'an aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuwallihim duk wanda ya juya ya bada baya domin an hana sai ka aikata yawma idin a wannan rana malaman tafsiri sun yi magana biyu a wannan wurin wasu sun ka ce yawma idin ana nufin wato ranar badar sai ya zamanto kamar wannan aya kenan ta sabka daban kafin farkon sabkan wannan sura tunda farkon sura yana bayani ne akan zancen rabon ganima yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqu Allah wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin to ka ku gaba a zancen ganima sai an yi mi sai an yi yaki shi yasa wadansu daga cikin malamai suna ganin kenan wannan aya ta sabka ne kafin a yi yakin badar ina fata an fahimce ni amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa a'a wannan aya wa man yuwallihim yawma idhin wato tana nufin abinda zai zo zuwa gaba ma'ana ba ana zancen Badar bane tunda ita wannan rana har ta rige ta wuce kaga babu zancen a cewa man yi wallahi yau mai idin kenan sai zaman to ba ranar Badar ake nufi ba kenan in mun ce wa man yi wallahi yau mai idin ina fata an fice ni ana nufin Badar kenan sai zaman to tanwini yana komawa ne zuwa ga wato ranar Badar amma in mun ka ce wa man yi wallahi yau mai idin ba ranar Badar ake nufi ba kenan ina nufin fil mustaqbal abinda zai zo gaba mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa za ku ga malamai sun yi sabani akan wannan aya waɗansu daga cikin waɗansu malamai suka ce wannan aya wato da anka ce kada a juya a bada baya an shafe hukuncinta ma'ana shafewa kun san kala-kala ne na hukunci ana iya a shafe duka ana iya a takaita shi ma'ana an rage hukuncinta domin gaba ɗaya an hana juyawa an ce ku tsaya to daga baya sai Allah subhanahu wataala ya kayyade shi da cewa in adadin daga farko sai Allah ya bar shi mutum zai tsaya akan gaban mutum goma ya wato ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 kaga in akwai mutum 20 za su rinjayi nawa 200 kenan duk mutum guda zai tsaya gaban mutum goma wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun in akwai mutum 100 za su tsaya gaban mutum 1000 su rinjayi su da iznin Allah amma daga baya sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 kaga yanzu in an samu mutum 100 za su rinjayi 200 in an wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 amma bi iznillah in akwai mutum 1000 za su rinjayi mutum 2000 kenan anan sai ya nuna maka cewa da an ka ce falatu walluhumul adbar kada ku juya ku bada baya can farko mutum guda ya tsaya gaban mutum goma daga baya aka dawo mutum guda ya tsaya gaban mutum biyu to idan kafirrai suka riƙanya ku fiye da biyu yaya za ku yi kenan idan ku kuna 100 su suna 300 to idan kun yi gudu nan sai a ce a'a ba dole bane ku tsaya saboda mi saboda dama an baka izinin ka tsaya gaban mutum biyu mun fahimci wannan da kyau ko na'am shine abin da wadansu malamai suka ta cewa aya mansukhiya ce wadansu kuma suka ta ce a ta qayidi ne aka yi domin an ce idza laqitumul ladina kafaru kaga idza tana nufin duk lokacin da kuka hadu shartiyya ce falatu walluhumul adbar kada ku sake ku juya ku basu baya sannan sai an ka ce wa man yu wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah kaga an ka ce duk wanda ya aikata shi ba wannan wani sharadi na to sai ya zaman to taqayidin shi ne aka yi da cewa mutum 200 kenan ba nasu na an kai ba ana nufin mutum guda ya tsaya akan mutum goma daga baya aka zo aka ce mutum guda ya tsaya akan mutum biyu amma waɗansu daga cikin malamai su sun tafi cewa kawai babu wani abu wato ita waccan aya ta al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa rukhsa ce akai muku ba wai dole bane in suka lumka ku ina fata an fahimce ni kina sai zama to wannan aya tana nan ga matsayin aikin ta idan kafirai suka lumka ku ba dole bane ku gudu kuna da damar ku tsaya ku yi shahada kina in kun ga dama ku yi yaki in kun ga dama ku je ku ci gaba da abin nan naku ku ci gaba da wato ku yi gudu daga baya ku dawo babu wani lihi akan ku mun fahimci wannan da kyau ko kina akwai maganganu da dama a karkashin wato wannan aya shi yasa wadanda suke ganin a'a ai to a wani lokaci sabai suna tafiya wajen yaki kafirai sun lumka su kuma su yi yakin kuma a mutu kuma ba su yi gudu ba kenan ba abu ne wanda yake matsayin wajibi ba almuhimu dai akwai maganganu da malamai da dama karkashin wannan aya na dan wato kawo muku suna kuna iya duba cikin tafasir na ayatul ahkam za ku ga malamai sun yi bayani wa man yu wallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya juya ya bada baya ga kafirai illa mutaharrifan liqitalin sai wanda yake mutaharrifan wato illa istithna'i ta waɗansu daga cikin malamai suka ce wato istithna'in nan an gane ko wato istithna'un ne alal mufrad shine kenan illa rajulan mutaharrifan liqitalin sai namijin da domin ba a cewa mace tunda mace ba ta yaki a musulunci ina fata ana fahimta ka waɗansu kuma suka ce a'a istithna'i ne na hali ai wa man yu wallihim yawma idhin wa man yu wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan aw kenan min umumil ahwal illa fi halati taharrufihi liqitalin kina wasu sun ce istithna'i ne na hali wasu ka ce istithna'i ne na mutumin da aka shafi aka kawo sifarsa illa mutaharrifan sai wanda ya karkata shine mutaharrifan asalin alharfu shine karkata ko ba haka ba akwai alharfu muna da harfu huruful hijaiya amma asalin alharfu shine sashi kamar a ce janibi ko gefe ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين على حرف ينانن فإن أصابه خير اطمأن به إن دي أصاب عليه يتتو ديدي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه كاغا با إيمانين غاسكيا ني با مون فهمتي ونن كو كينان شي يسا aka dauko ta ganin taharrafa shine ma'ana kinan ya dauki wani sashi ma'ana ya karkata daga inda kafirai suke wallahu ta'ala a'lam illa mutaharrifan liqital sai wanda ya karkata saboda wata dabara ko dubara ta yaki aw mutahayyizan ila fi'a ko ko wanda zai komawa zuwa ga wata jama'a at-tahayyuz da at-tahawuz duka ana fada a larabci ina fata an fahimce ni ana cewa tahayyaza kuma ana cewa tahawaza asalin shi daga haza ya huzu ne shine ya kamo abu shi yasa malaman fiqh suka cewa in an yi hauzi ma'ana in ka sai kaya in ka bada kudi an baka su kenan kai hauzi su ka taskance su malamai suka ce wa asluhu al-indimam shine ataru abu ko abu ya tattara tahawazat al-hayatu ai in tawat in anti alhayatu maciya tahawazat ma'ana ta tamure wuri guda ta matsi jikinta an gane ko sannan ana cewa hustu shay'a kenan ma'ana na tattaro abu alhawzatu ma yadhum alashiya abinda ya tattaro da sai akiran shi alhawza amma su malaman shi an zai suka ce hawza suna nufin makaranta shi yasa alhawzatul ilmiya su ba su ce alhalaqat an gane ko in anti alhalaqa an kalli saboda dalibai suna kewaye malamin su ne in anti alhawza kuma an kalli wurin ya tattaro mutane da dama sai su ce hauza dan haka da kaji mutun na yawan fadin hauza zaka iske galibi istilahi ne ran shi'a ina fata an fahimce ni wato daga tahayyiz aw mutahayyizan ila fi'a sai sun kace mutahayyiz shine mutafa'il in kuma an ce mutahawwiz an gane ko shine mutafa'il saboda haza yahuzu to malaman safa sun yi sabani tunda asalin shi haza yahuzu ne to in an ka kara an kai mai shadda sai an kace tahawwaza kaga dan da wawun ne tafa'ala to in an kace tahayyaza shin ya'un din zamu kalli kara ta aka yi asalin ta ba wawun bane wato zamu kalli yanzu ya'un ce mu ce tafa'ala koko zamu kalli can asalin ta wawun ne mu ce tafa'ala mislu tadayyara asalin shi tadawwara ne amma larabci ce tadayyara shin zamu kalli asalin shi wawun ne mu ce tafa'ala koko zamu kalli yanzu ya'un ne mu ce tafa'ala magana ce ta malaman sarfu aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda ya karkata an gane ko zuwa ga wata jama'a ma'ana su wadannan an yi musu uzuri faqad ba'a bi ghadabin min Allah haqiqa ya koma da hushi na Allah subhanahu wa ta'ala faqad ba'a bi ghadabin min Allah asalin shi ba'a yabu'u shine idza raja'a ko ba haka nan bari shine ya dawo da hushi na Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad billah ghadiba yaghdabu kinan wato abin nan wato yayi hushi dan haka wannan kuma nan yana karantar da mu aqida sifatullahi subhanahu wa ta'ala wa af'ali ashe hushi yana daga cikin wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala mai yin hushi kaga ka kore kace Allah yana yin hushi yana mutuwan azaba kuskure na a yin azaba asar ne na hushi amma ba a cewa Allah baya yin hushi sai dai ya Allah yake yin hushi ko ba haka ba wannan kuma shi bar makan shi sani tunda mu ba mu sai da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ke ba amma ka kore wannan akwai kuskure mu fahimci wannan dake ko kaga yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ina fata an fahimce ni ma'ana Allah subhanahu wataala al-maghdubi alaihim wadanda Allah yayi hushi da su kaga shi Allah subhanahu wataala yana yin hushi mun fahimci wannan dan adam yana yin hushi dabba ma tana yin hushi to amma tunda zatin Allah ya bambanta da zatin dan adam to kinan hushin kuma sai da mun to ya bambanta mun fahimci wannan ko dan haka innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzi al-muftari ashi Allah subhanahu wataala wato yana yin hushi to dan haka anan sai mu fahimci cewa shi hushin nan wata hala ce da take zakkuwa zaka iske zuciyar dan adam tana yawan bugawa kamar wani kyankashe ne ko kuma wani garoshi wanda an ka dora ma zuciya mun fahimci wannan ko to shi ko wannan hushin idan ya zama to yana da hukunci a shari'a idan mutun yayi hushi to hukuncin shari'a in ya kai inda bai san halin da yake ciki ba to ba a yi masa hukunci da shi shi yasa zaka iske mutun idan ya kai wani hali cikin hushi ba a yi masa hukunci domin mutun zai iya fadar magana ta kafirci a cikin lokacin hushi annabi Musa lokacin da ya hushi allunan at-taura mai jifa da su walam ba raja Musa ila qaumihi ghadban asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi kaga a ce yayi jifa da allunan at-taura maganar Allah subhanahu wataala in bare yake yayi hushi ba hushin nan yayi shi ne don Allah sannan kuma ya kai halin da bai ma iya controlling din kansa kaga Allah bai kama shi da wannan ba shi yasa in dan adam ya shiga cikin wani hali na hushi to shikenan sai kai masa uzuri shi yasa malamai suke cewa idan mutum ya kai wani hali na hushi ya saki matarsa to wannan ba za a yi abin nan ba dan mace yanzu tana hauda ka sai ka ce ka hasala sai ka ce na miki suki 500,000 aka ce a don Allah ya hankuri ce na kara wasu 500 na karo su 500 to wannan an san labari ya baci ko ba haka ba an ce akwai wani kissa ta qara'if da malamin fiqh suke bayarwa wani mutum ne da mata hudu to kun san mata in dai akwai su ga gida an ka ce akwai matsaloli galibi kishi kun san bai bari ai zaman lafiya to matan sa kullun suna rikici ran nan sai yazo aka ga ya mai gidansa ana rigima sai ya shigo ko da ya shigo iske biyu suna fada guda tana rabu yace ma masu fadan kowace daga cikin ku na yi mata saki uku sai waccan mai rabon fada sai ta ce to lamari ya bace mu mu bar wuri yace to ke ma na saki saki uku ko ba haka ba matar guda tana nan tace mai gida yau lahiya yace ke ma na saki saki uku matan makwabcin su tana can tana kallo ta katanga tace a wanga mutum wani iri na yace ke ma saki uku lamari ya bace to dan adam in yayi hushi zai kai inda bai san abin da yake aikatawa ba shi yasa ba a yi masa hukunci idan wato bai san abin da yake aikatawa ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na abu huraira yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace laysa shadidu bisura'a ba shine mai karfi ba wanda yake mai karfin kada mutane a wajen kokowa ko kokawa wa innama ash-shadid man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mutumin da yake ash-shadid cikai wato wanda yake mai karfi shine wanda yake iya rinjaya ma to ya mallaki zuciyarsa lokacin da yake hushi shine mai karfi amma komai karfin ka sai ka je ka aikata abin da bai dace ba daga baya ka dawo kai nadama amma idan ya zama to lokacin da kai hushi kana iya mallaka kanka to ka samu nasara a rayuwarka shi yasa da yawan mutane suke fadar magana a lokacin da suka yi hushi daga baya su dawo su yi nadama akan wannan magana da suka fada domin akwai hatsari shi yasa duk lokacin da kaga lamari zai baci tsakaninka da matarka ko tsakaninka da ƴaƴanka to kai kokari ka daina wannan abin kai kokari ka nisance shi saboda shedan yana nan babu abin da shedan ga so illa ai saki matarka danka malaminka duk wanda kuke tattaunawa da shi kaga ya wato shedan na so shiga tsakaninku to a daina wannan magana a shiga wani abu da yawan saki yana zuwa ne lokacin da hushi ya zo sai ka ji mace ta ce in ka haihu ga uwayenka ka sake ni to ai dama an san kai ba shege bane shi ko shi da abin da yake so ai saki ko in dai kinka tahi gida kaza bakin auren mu a mace ai ba sai kai mata ukuba ba in ji malamai da saki a kai mata ukuba da wani abu abinda take so kace ba za ka yi mata shi ba shikenan ya isa ina fata an fahimce ni in kinka ce za ki hita to ke san wa sai dai wata guda kullun zancan kaza da kaza da kaza da kaza bazan yi ba to wannan yayi ba ta tsoro amma in mun ka dauki rayuwar mu cewa duk lokacin da ran mu ya baci abinda muka ga dama shi zamu furta to akwai matsala shi yasa sha'ir yace ma inna jimtu ala sukuti marratan wa laqad najimtu ala alkarami mirara ban galibi ban taba yin ma inna jimtu ala sukuti marratan ban taba yin nadama ba akan me yasa nayi shiru wa laqad najimtu ala alkalami mirara so da yawa nayi magana daga bayan da wani da nama amma duk da yake wannan ba ala itlaqihi bane saboda yin shiru wani lokaci kuma musiba ne rashin yin wa'azi shi yasa Allah shi lanci al'umma amma dai galibi kafin ka fadi magana man kana wato abin nan falyakul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut kafin ka fadi magana ka tsaya ka gani alkhairi ne ko ba alkhairi bane ya zabanto akwai connection tsakanin bakinka da zuciyarka da hankalinka amma in babu connection abinda zaka fada karshen ta zaka dawo ka cigaba da yin nadama da ba za ta amfani ka ba Allah kai mu nasari faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam an gane ko ma'wahu makomarsa jahannam ita ce jahannama kaliba ta jahannam wadansu suka ce asalinta larabci ne wadansu malaman sarfu suka ce a asalinta farisanci ne ta shigo cikin larabci wato a cikin yaren farisanci ana kiranta kahannam da kafun an gane ku wuta ake nufi to larabawa su suka yi ta'ribinta an gane ku suka sa cikin yaren su ta koma jahannam to wannan mas'ala ce mai sabani a cikin ulumul qur'an tunda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a ce qur'ani larabci ne kuma a ce wata kalima ta zo cikin alqur'ani kuma asalin ta ba larabci bane shi yasa wadansu suka ce a'a asalin wannan kalma laraba suna amfani da ita farisawa na amfani da ita wadansu suka ce a'a ba laifi kafin alqur'ani ya sabka laraba su dauke wani abu ko da alqur'ani yazo da ba ta zan larabci sai ta shigo cikin yaren larabci mas'ala ce da kiyama kamata mu fahimce ta wa ma'wahu jahannam makomar sa ita ce wuta Allah kai muni tsari wa bi'sal masir sannan makoma ta yi muni bi'sa da shi da wato abin nan bi'sa fi'li ne na azam af'alul zam zaka yi bincike akan su sannan kuma akwai af'alul madah ni'ma da sauransu sai kai bincike kansu a cikin alqur'ani a cikin hadisi a cikin yaren larabci ga muhimmancin su wa bi'sal masir makoma ta yi muni ai wa bi'sal masiru hiya المخصوص بالذنب كينان مكومن متون اتي تازمنتو وتا جهنما ابين ياي موني الله كاي موني صدي ايوين دا كو سكي magana kan jahannama kun san su da kofofinta da sifofinta da irin yadda take konawa da bala'in da ke cikin wutar jahannama ayoyi da dama suna bayanin wannan Allah kaimu tsari da wutar jahannama ba wutar jahannama har da wutar duniya Allah kaimu tsari da ita bala mu je gaba bi Allah ya ce
falam taqtulum walakin Allah qatalahum wama
malaman da suke tattaunawa kan alaka tsakanin ayata alqur'ani da ayata alqur'ani kun san wato shi alqur'ani akwai masu yin suka zuwa ga tsarin ayoyin alqur'ani akwai masu suka zuwa ga lafuzzan alqur'ani shi yasa malamai suka tashi tsaye ta kowace fuska su nuna maka babu inda za a samu wurin kushewa game da maganar Allah subhanahu wataala to sai suka ce fa'un din nan shin wace fa'un ce akwai alfa'us sababiyya akwai fa'ul atfi akwai fa'ul fasiha kaga cikin su wace ka sani bincike ne na ilimi ya kamata a ce dalibai ilimi suna bi suna bincike kada su fada ba mas'ala wanda basu santa ba wannan sai malamai suka ce wannan zance mafi inganci a wajen wadansu malamai sunan ta alfa'u fasiha fa alfa'ul fasiha shine wanda take daga fasaha ne afsaha shine ya bayyana ma'ana tufsihu an muqaddari ya kamata tana bayyana maka za a bayyana wani abu wanda ya kamata a kaddara kaga wani in ya zo in shekara 10 zai shina cewa falam taqtuluhum wuce wannan dai wannan fa'un an tambaye shi ni wace irin fa'un ta ce ga tanan dai fa'un ta cikin qur'ani ba shikenan ba to ya za mu yi muqaddara shi sai suka ce za mu kaddara shi ne ta fuskar wato alaqar abin da ya gabata shine cewa da Allah ce idh yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum ko ba haka ba to idza alimtum anna allaha awha ila al malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadhribu fawqa al a'naqi wadhribu minhum kull banan to falam taqtuluhum walakinna allaha qatalahum kenan ku san cewa Allah yayi wahayi zuwa ga mi zuwa ga mala'iku ko ba yayi wahayi ba Allah ya ce wato ku tabbatar da masu imani sannan kuma Allah ya ce zai jefa tsoro a cikin zukatan kafirai ko ba haka ba sannan kuma ku kafirran nan fadribu fawqa al'anab wadribu minhum kull banan ko mun ce wato mala'iku kenan da su da mu'min ne fadribu fawqa al'anab wadribu minhum kull banan to indai har suna da labarin wannan umunni da Allah ya yi to falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum ba ku ne ba ba karfin ku bane ya kashe su Allah subhanahu wataala kashe su to ban sani ba ko kun yarda abin da wannan malami ya faɗa in baka yarda ba sai ka je fa'un din ka nemo mutum ma'anarta ka diba cikin at-tahrir wa at-tanwir na wato ibnu ashur falam taqtuluhum lam harfu jazmin wa qalbi shi taqtuluna fi'li mudari'i ne shi ko fi'li mudari'i yana nuna abu yana abkuwa ko zai abku to amma lam harfu jazmin wa qalbi in an ce jazmin tana ma fi'li mudari'i jazma to falam taqtuluhum asalin shi falam taqtulunahum amma saboda lam ta shiga cikin fi'li mudari'i sai aka shafe nunun kin kenan sai zama to fi'lun mudari'un majzumun bilam bilam wa alamatu jazmihi harfu harfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa to lam kuma qalbin shi fi'li mudari'i yana nuna ana gayi ko za a yi gaba to sai tuqallibuhu ila al-madi za ta maida shi sai ya koma fi'li madi domin ma'ana falam taqtuluhum ba ku ne ku karshe su ba kenan kaga ya koma ma'ana abin da ya gabata mun fahimci wannan ko walakin Allah qatalahum sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kashe su imamu suyuti a cikin littafin sa al-iklil fi istinbat at-tanzil yace a cikin wannan walakin Allah qatalahum akwai raddi akan wata firqa daga cikin firq na musulmi da suka zo inda ake kira wato al-qadariyya 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 sune waɗanda suke nuna cewa duk abinda dan adam ya aikata Allah bai da hannu ga ciki a cikin sa in kai sallah shikenan ba Allah ne ya baka ikon kai sallah ba kawai kaina kake da iko wato kai sallah su ko al-jabariyya an gane ko waɗanda ake kira and divine will akwai free will akwai divine will in an ce divine will ma'ana duk abinda dan adam ya aikata Allah ne ya cilasta shi ya aikata sune al-jabariyya daga al-jabr ne ya cilasta suwa su ko al-qadariyya suna ganin a'a Allah bai da iko akan bawa bawa shi yake yin duk abinda ya aikata to ahli sunna su bu stay kan wannan ba to nan imamu suyudi da yazo su ahli sunna suka ce a'a bawa yana da tashi kudura Allah subhanahu wataala yana da tashi kudura bai dace mu cire ma bawa tashi ba to anan kafin mu je zuwa ga mazhabin ahli sunna shine cewa sai ya ce akwai raddi akan qadariyya mi yake ruhi da raddi akan qadariyya domin an ce walakin Allah qatalahum an danganta kisa zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga ashe da ba da izinin Allah ba abin ya faru kaga da abin ba zai kasancewa ba su kuma al-jabariyya raddin da za a yi musu sai a ce to idan da bawa ma'ana shi komai Allah subhanahu wataala ya umurce shi da shi ba a bashi tashi kudura ba to ya za a yi a danganta masa aiki mazhaba ta ahli sunna sun ka tsaya tsakiya bawa yana da kudura kuma Allah yini yake bashi kudura ma'ana wato shi ba a ɗebe ma bawa kudura gaba daya domin idan aka yi haka nan to babu shari'a babu kotu idan mutum ya kashe mutum yace mishi lahiya yace a ai Allah ne ya kashe shi ba ni bane kaga hankali ba zai yadda da wannan ba ko ba ka nan bane ha kaga kafirran Makka sun ka ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una ko ba haka ba Allah ce za su faɗa kuma sun faɗa a cikin wato wannan cikin suratul an'am ne a cikin suratul nahl Allah ce wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay to kaga da wannan za a yi aiki da shi kaga da zai zamanto babu wata hujja akan wani wanda ya aikata wani abu wanda ya zina ya ce a shi haka nan Allah ya kaddara mai wanda ya kaza ya ce Allah na ya kaddara mishi kadiba cikin wato abin nan diya'ut ta'wil fi ma'anit tanzil karkashin wannan aya sai yaqulu alladhina ashraku abdullahi gondu yayi bayani mai kyau a karkashin wannan aya anan in muna so mu fahimci abin da kyau sai mu gane Allah subhanahu wataala yana fadar aikin bawa ko ne fadar aikin sa ko ma cikin suratul waqi'a yayin kana son gane wannan tarara Allah subhanahu wataala yace afara aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun afara aitum ma tumnun shin kun ga abin da kuke jefawa cikin mahaifa domin amna qadhafa ash-shay'a lokacin da ya jefa abu kun ga maniyin da kuke jefawa cikin mahaifa wa yake jefa maniyi dan adam ko a antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun ku kuke halitta sa ko muke yi kaga nan kowa an bashi rashi Allah subhanahu wataala ce afara aitum ma tahrusun shin kun ga abinda kuke noma ai ba Allah ne yake doka kalmai noma ba a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un ku kuke fitar da shi ko mu afara aitumul ma'a alladhi tashrabun kun ga ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun ku kuka sabkar da shi ko mu afara aitumun nar allati turun kun ga wutar da kuke hasawa a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un yasa qur'ani ya kare magana kakkace zuwa ka tubara kuma in zaka bada hujja ka bada hujja da aya in dai akwai ta yahi karewa da matsala saboda in ka bada hadisi wani tana yi wahici a an yi magana kan hadisi na wasu ce da'ifi na wani ma yace maka bai yarda hadisi ba ko ba haka ba amma in dai musulmi ne an ka bada aya al-qur'ani an kai karshe ko to Allah ya kyauta an gane ko falam taqtuluhum ba ku ne kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum sai dai Allah subhanahu wataala shine ya kashe su malamai suke cewa wato abinda ake nufi nan akwai wato zaka ga kaba hankalinka ba zai iya karbar wannan ba domin Allah ya umurce su su yi yaki Allah ya ba mala'iku umurni su yi yaki kuma bayan an je an yaki kuma Allah ce ba su ne suka kashe su ba sai malamai suka ce in kana son ka fahimci wannan mas'ala intifa'u suduril musnad an al-musnad ilayhi la yadullu ala intifa'i wuqu'il musnad aslan ma'ana idan aka kore cewa aiki ba wani na yayi shi ba domin al-musnad na ana zancan mubtada da khabar ko al-fa'il to idan aka ce ba ni na ni yi ba ba shike nuna ba ai ba tunda wani na zai iya yi ina fatan kun fahimci wannan magana da kyau to shi yasa sai ka koyi annafi a cikin alqur'ani annafi fi lughati al-arabiyya wani lokaci sai a kore abu amma ana nufin bai da amfani ba wai babu shi bane ina fata an fahimce ni da an ka ce ranar tashin alqiyama la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a to kaga da an kore su gaba daya ko ba haka nan bane amma kuma wani lokaci in an ka kore ba ana nufin an kore gaba daya ba akwai nau'in da aka kore la bai'un fihi babu sai da sayarwa a'a akwai wanda a akwai a kiyama dan da irin waɗannan ayoyin na ayyan qur'aniyun da mutane suke cewa ai la bai'un fihi babu sai da sayarwa wala khullatun babu khullatun abukantaka wala shafa'a ko ku la bai'a fihi wala khulla wala shafa'a domin an ce la bai'a fihi nan ma umumun ne fi nafi nassun ne fi nafi al-zahir amma an ce la bai'un wato al-umum ne to amma wannan makhsusun ne akwai bai'u ranar tashi al-kiyama إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولا خلة باب أبو كنتكا أكويتا الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولا شفاعة باب تيتون أنا نفن كافرين kuma babu ceton da Allah bai bada izini ba wala yashfa'una illa liman irtada man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi shi yasa in baka fahimta ba wadannan mutane sai su da baka sun san alqur'ani sun san kaza saboda suna da shubuhoyi amma idan ka fahimta zaka iya ganewa Allah ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in na ana zancin kafirai ne mu fahimci wannan da kyau shi yasa in muna mu inda muna fahimtar nan so shi wallahi wata rigima ba ta mata suwa ba a mata su mu ne da ita ina fata an fahimce ni أحكام النفي سيكدي بيسو أتكين القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بيدا أتكين أيكين تاعة كدي بيقبس كي سالة باهاك أكي نفي بباشيك إيني أيكين تاعة با دوامي أكون أكسين دا أزوكوا أي نفي كين أبو أما أنا نفي باشيك أي بني مون فايتونا دا كيو تو الله يكوتا أبو بوا نيما سيوا كدي باتكم ودي التفي دا أكي كرا مفاتيح التفسير نا أستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب باب النفي ya kawo wannan bayani da sauran littattafai za su yi maka bayani abinda ake nufi da annafi almuhimmu dai falam taqtuluhum ba ku ne kuka ce su ba walakin Allah qatalahum sai dai Allah subhanahu wataala shine ya kashe su wannan shine abinda ake nufi na ana nufin wato ba karfin ku bane ya kashe su ma'ana da umurnin Allah subhanahu wataala ne akai wannan abin in kana son ka gane wannan koma zuwa ga ayoyi na kisa na mutuwa na kashe wani lokaci Allah subhanahu wataala yake cewa shi yake kashe bayi الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون wani lokaci sai ya ce mala'ikin mutuwa shine yake daukar rai ko ba haka ba duk da yake sun ce sunan shi Azra'il amma babu malamai sun ce bai inganta ba qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wani lokaci kuma sai ya ce a'a mala'iku ne suke karban rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun to kaka Allah ne yake karban ko mala'iku ne ko kuma mala'ikin mutuwa a'a hakikatan Allah ne domin in ba da umurnin Allah ba da yarda Allah ba zai yi wa ba mun fito da kyau to su shi kuma mala'ikin mutuwa tabbas shine shugaba su ko wadancan masu taimaka mishi ne shi yasa dukkan dangantaka akwai inda an ka hankalta ba yanzu idan aka ce wani ya gina gida alhaji wani ya gina gida ana nufin shi na dauko birgi da bulo ya kwaba siminti har ya gina gidansa to idan aka ce injiniya ya gina gida kuma aka ce magina ko kuma abin nan sun gina gida a kowanne daga cikin su ana hankaltawa shi wannan shike da dukiyarsa shi ya siyo kaya shi ya bada kuɗi shi ya bada umurni waɗannan kuma su suka dauko suka kwaba shi ko magini shi yake karba yana aikatawa ko ne sai a danganta mishi nashi zuwa ga nashi mun fahimci wannan da kyau Allah ya ganar da mu ولكن الله قتلهم سيد الله سبحانه وتعالى شيني يكشي سمع أنا كشن دا أمرنين الله دي باقو قرنك با وما رميت إذ رميت با وما رميت بك جيفا با إذ رميت لوك تندك يجيفا ولكن الله رما سيد الله سبحانه وتعالى شيني يجيفا ونن واتو ولي أبني وند يزوء تكين كسا cikin yaki wanda nan ba a yi zancen shi ba ba kowa ba ya san an zancen jifa ba tunda tun farkon surar tun zancen yakin da zancen wahayin da an kai wa mala'iku ba a yi zancen jifa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma saboda wata munasaba wani abu ne wanda yake sirri ne wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala saboda ana zancen yakin sai aka fara bayanin tafasil abubuwa a fayyace da suka faru a cikin wannan yaki ina fata an fahimce ni wannan wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama shi ma irin shi ne, domin ana cewa ba shi ne ya jifa ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya jifa irin wantan ce, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum, kowanne daga cikin su ana danganta shi. A ƙarƙashin wannan akwai maganganu da dama na malamai a ƙarƙashin wannan wurin, zan dan kawo su a gurguje. Na farko, waɗansu malamai suka ce wa ma ramaita, baka jefa ba, sun ka ce alhasba, ya an ka ce alhasbu shine arramyu bil hasa, ma'ana baka jefa duwatsu ba. Suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yakin Hunain ya dauki duwatsu ya jefa. Ga wannan magana ta farko kenan. Waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a, nan da an ka ce wa ma ramaita suna nufin yawma Uhud ne, ranar Uhud, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauki wato as-saham, ya an ce as-saham shine wato kamar kibiya kenan. An gane ko? Sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jefi wani kafiri ake kira Ubayy bin Khalaf bil hirba, hirba yanci hirba ana cewa dan mashi karami kenan, baka jefa ba da wannan mashin, ka jefi Ubayy bin Khalaf. Shi wannan Ubayy bin Khalaf manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Uhud ya jefe shi da wannan, fi unuqihi, ga wuyansa, ma'ana sai ta same shi ga wuya. Fakarra Ubayy munhaziman, sai Ubayy ya juya ya ruga da gudu kenan, za a cewa ya bada baya. To lokacin nan sai ya koma cikin mushrikai yan uwansa, da yaje babu alamun wani jini ya fito, yace wallahi sun kace mushrikai wallahi ma bika ba'su, ai babu wani abu, babu jini, babu wani abu. Faqala, sai yace wallahi law basqa alayya laqatalani, yace in dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko tofi yayi to zai iya kashe ni. Alaysa qad qala, ashe ba yace ba bal ana aqtulu, ni zan kashe ka, tun a Makka an yi ta ta kari. Yace ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na kashe ka, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bal ni dai ga kashe ka. To shi ko tun da ya riga ya fada sun san shi, aminin suke kiransa, in ya fada abu yana mi, yana tabbata, shikenan ko ya san mutuwa zai yi, ko da ko an ka jima ina. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai kashe shi, kuma shi ya kashe shi. Waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a, wa ma ramaita, nan baka jefa ba, idh ramaita, nan suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai jefa ba bisahmihi, wa ma ramaita sahma, baka jefa kibiya ba, lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ka ta Khaybar, fi hisn Khaybar, in an ce alhisnu da ha'un da sadun da nunun, wato alfina, in an ce alfina ana nufin farfajiya ko fili, in an ce alfana'u karewa, sai ka karanta lugha da kyau, farfajiya. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa wannan alhisn, wato ya jefa wannan as-sahab, wannan mashi, hatta asaba ibnu abil huqaiq, sai da tunda ya jefa shi wannan mashin, ya kama tafiya, ya kama tafiya, sai da ya kai ga wani kafiri da ake kira ibnu abul huqaiq, wa huwa ala firashihi, yana akan mi, yana akan shimfidarsa kenan. Ina fata an fahimci ni, wannan magana ce daga cikin maganganun malamai, duk da yake imamul qurtubi ma da ya kawo wannan magana ya da'afa ta, domin mi, domin Khaybar na Uhud ma an da'afa shi. Ina fata an fahimci ni, to balle ma ta Khaybar, domin Khaybar ta zo ne bayan mi, bayan Uhud. Sannan kuma shi ibnu abul huqaiq, labari da suka zo na kissa na kashe shi, ba haka ya tabbata ba. Kenan wannan magana tana da rauni. Magana daga cikin maganganun da malamai suka yi shine cewa wannan al'amarin ya faru ne a ranar Badr, ya faru ne a ranar Badr, wanda shine imamul qurtubi ya tabbatas, har yayi riwaya daga ibnu, wato ibnu Ishaq, wanda shine cikin al-Baghazi wa Sira ana ganin shine jagora. An gane ko? Ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a yakin Badr bayan ya roki Allah, sai aka ce ya ɗibi ƙasa, an gane ko? Ya jefa, ya damƙi ƙasa, an gane ko? Sai ya watsa, lokacin da ya watsa wannan ƙasa, wa akhadha qabdatan min at-turab farama biha wujuhahum, sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jefi fuskokin kafirai, an gane ko da wannan. Sai aka ce fama min al-mushrikina min ahadin illa wa asaba aynaihi wa min kharaihi, an gane ko? Wa famahu, kenan babu wani daga cikin mushrikai face wannan kasar ta samu aynaihi, an gane ko? Idonsa guda biyu, wa min kharaihi, da hancinsa, min khardagga, wato galibi na tsuntsu ake cewa min khar, inda ake ana iya cewa hanci ko kuma wato kusahin hanci, wa famahu, da bakinsa, turabun, sai da kasa ta same shi, kenan asabahu turabun min tilkal qabda, daga wannan damka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. To kaga magana daya biyu uku, wasu sun ce Uhud, ko haka ba, wasu sun ce bi, wasu sun ce Badr, wasu sun ce Hunain, wasu sun ce Khaybar. Kaga in kana tafsiri ka zo kai fata, baka yi bincike ba, sai ka zo ka iske magana guda. Amma bayan an samu gangandun za a duba, in ana iya hada su a hada, in ba su haduwa kalas magana ta rike ta kare. To ta fuskar lokaci ba zai taba yiwa ba, ina fata mutunci ne domin lokutan sun bambanta Badr daban Uhud daban Khaybar daban ko ba haka ba Hunayn daban bai yiwa a ce kuma duka wannan aya tana magana akan su sai dai hakikatan in dai dun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jifar tabbas ba shine isar da ita ba Allah ne isar da ita amma ba zai yiwa ba a ce dukkan su aya tana magana akan su zance mafi inganci malamai suka ce ana zancen Badr ne don ana zancen yakin Badr ne alai sai dai in ka zo cikin lugha in mun kalli waɗanda sun kace yau mu Hunainin na domin an shafe maf'ulun bihi kenan wa ma ramaita al-hasa idh ramaita al-hasa in mun ce kuma yawma khaybar yawmul abinnan ne abinnan yawmul hunayn ne abinnan yawmul uhud ne a wa ma ramaita al-hirbata idh ramaita in mun ce yawmul uhud ne domin al-hirba shine wannan guntun guntuwar dan bashi da anka jefa in kuma muka ce a ko ku wa ma ramaita as-sahama domin idh ramaita as-sahama a yawmul khaybar ko kuma wa ma ramaita al-hasa ko wa ma ramaita at-turab lokacin da ya dauka waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wa ma ramaita idh ramaita wato nan ma sun kalli bambanci tsakanin abin da aka shafi kenan wa ma ramaita ru'ba ba kai ne ka jefa tsoro cikin zukatan kafirai ba idh ramaita turab lokacin da ka wato jefa ƙasa ko ba ka nan bane dan haka malamai suna da maganganu akan wannan wa ma ramaita idh ramaita koko wa ma ramaita ala alhaqiqa ba kai ne kai jifa ba idh ramaita fi zahir alhal lokacin da kai jifa a zahiri ma'ana ba kai ne ka isar da kasar ba lalle kai ka jefa amma ba kai ne ka isar da ita ba a cikin fuskokin su walakin Allah rama sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shine yayi jifa an gane ko ولكن الله رمى سيدي الله سبحانه وتعالى شيني يجيفا وما رميت فعلي ماضيني سنكتي أني أتفنس أكم فلم تقتلوهم باكيك كشف برمينشي فلم تقتلوهم ماضيني تو وما رميتكم باكيك يجيفا با دومين منزا الله صلى الله عليه وسلم تعرض الشيء أكياكي أنكوري كسا غريشي كما أنكوري جيفا ودومينشي كتيني ييكو أبن ولكن الله رمى كوكما ولكن الله رمى دومين كراءة شيكو دابيو إذا مكدوبا أكوي لكن أكوي لكن in mun ce walakinna Allah rama an gane ko wannan kuma wato qira'a ce amma in mun ce walakinallahu rama sai zaman to shi lakin halful istidrak ne imam hamza da imam al-kisa'i da imam khalaf da kuma imam ibnu amir su sun ka karanta walakinallahu sai zaman to harfu wato istidrak ne amma walakinallaha sai zaman to harfu nasb ne domin nan zai masuna Allah nasba wa taukidin kuma harfi ne na karfafa magana wastidrakin kuma harfi ne na istidrak na risikan magana sai ka karanta shi ka duba kaga inda lakin na tazo cikin qur'ani da lakin kai bincike akan shi akwai wata majalla da ake kira a Saudiya majallatu tadabbur an gane ko a rakamin ta na 37 sun kawo wannan dalibin ilimi zai iya bincike akan wannan majalla tana taimaka wajen tadabburin alqur'ani wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa sai dai Allah subhanahu wataala shine yayi jifa wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana dan saboda Allah subhanahu wataala ya jarrabi mu'minai bala'an hasanan jarraba wa mai yawa inna Allah sami'un alim Allah subhanahu wataala sami'un mai jina alimun basani akwai wani bayani da ya kamata mu gabatar saboda tun tafsirin da ya gabata nayi alƙawarin za a yi wani bayani akan game da inda shafi alqur'ani to kuma wannan aya na gaba ta kare ba akwai sauran bayanai kanta shi wannan bayanin ina son mu isar da shi saboda amfani shi ga daliban ilimi mun taba bayanin cewa a cikin alqur'ani dalibin ilimi zai iya fitar da maudu'i dai alal aqall maudu'i 10,000 to wannan magana ce da na faɗe ta amma sai nan manta da cewa ya kamata a danyi ma ƴan uwa bayanin ya ake iya fitar da maudu'i a cikin alqur'ani ko ba haka ba to a yau insha Allah ta'ala za mu dan bi bayani don saboda kilan ƴan uwa su fahimta na farko idan muka duba shi alqur'ani ina fata an fahimce ni yana da harafi 22,604 yana dauke da kalima 75,439 to dukkan kalmomin gana alqur'ani waɗansu sun bai maimaita waɗansu bai maimaita ba to in alqur'ani na da kalima 77,000 da za ka ce waɗansu kalmomin ka maida su mu ɗauke su kamar kalima 5,000 kawai mu maida su kalima 5,000 to kowace kalima tana da tabbatar suwa tana da mi tana da korewa domin yanzu idan muka samu kalima ta Allahu Allah subhanahu wa ta'ala kishiyar Allah su ne mi kishiyar Allah shine ai gumaka da abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba kenan kowace kalima za ta haifar da wata ma'ana to cikin kalimar nan 77439 kawai mu dauki kalima 5000 mu ce har wadanda suka maimaita to kaga zamu samu maudu'i 10000 a cikin alqur'ani wannan na farko kenan amma ya zamu yi misali jumlolin alqur'ani qur'ani yana da jumloli jumla kuma ko ta tabbatar ko ta kore to jumlar da ta tabbatar da wani abu sai kai bincike kanta jumlar da ta kore wani abu sai kai bincike kanta domin idan wata jumla ta zo ta tabbatar da wani abu to ana iya bincike kanta to kuma abin da zamu fahimta wadda ta kore domin idan an samu tabbata za a samu korewa duk jumla tana dauke da ma'ana biyu yanzu da nace ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan ma'ana ayat da muka karanta ba ni nace ba don kawai ni ce nace maganar Allah subhanahu wataala ce falatu walluhumul adbar kada ku juya ku bada baya to ai wannan zai baka ma'anar mi a tabbata ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun kenan kowace jumla tana da wannan sannan kuma kissoshin alqur'ani nawa akwai fa'idodin da zamu dauka cikin wadannan kissoshin nawa zamu iya samu tafagen shugabanci tafagen da'awa tafagen zamantakewa tafagen kaza tafagen kaza sannan bayan wannan hukumce hukumcen da a cikin alqur'ani na yaki na idda na kaza na kaza maudu'i nawa zaka fitar sannan kuma al-asalibul qur'aniyya uslubi na alqur'ani uslubi na alqur'ani na da'awa uslubi na alqur'ani na kaza uslubi na alqur'ani na bayanin kaza uslubin alqur'ani na bayanin kaza maudu'i nawa zaka fitar a ciki sannan umurni da hani umurni nawa yazo cikin alqur'ani wa aqimus salata a tsaye da sallah hukumce hukumcen sallah kafin kai bincike su ka kare da yau kana iya karewa wa atuz zakata abada zakka hukumce hukumcen zakka musamman ne yanzu na wannan zamani da muke cikin Allah kai mu cikin suratul tauba akwai rayuwa akwai wato nawaziruz zakka wani bincike ne da aka rubuta na doktora a kasar Saudiya sabin mas'aloli da suka shafi zakka a yanzu kakana za a iya fitar da shi umurni nawa yazo cikin alqur'ani hani nawa yazo cikin alqur'ani ya zaka yi kai bincike kansu tun daga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ibadan nan ita kanta binciken da zaka yi kanta bincike ne mai yawa sannan daga ciki duk abin da yazo cikin alqur'ani ya an ka bada labarin ibada ko aqida na farko ko fi'ili aiki aikin nan na alkhairi na ko na sharri to ka dibi al asbab menene dalilan da yasa anka umurce ka da abu kaza menene dalilan da suka sa aka hane ka da abu kaza maudu'i ne zaka samu suna da yawa sannan kuma me yake sa mutane su aikata aiki na alkhairi me yake sa mutane su bijire ma aiki na alkhairi bincike ne mai yawa sharadin ibadodin da a cikin alqur'ani ina sharuddan cikan wannan ibada almawani me yake hana dan adam ya aikata wani abu koko almawani me yake hana hukunci kaza ya tabbata akan wani mutum nawa maudu'i ne zaka fitar a cikin alqur'ani wannan cikin alqur'ani kadai nake baka misalai balle in ka shiga gaba da mas'alolin da sun ka shafi usulul fiqh wannan a cikin alqur'ani mas'alar nawa akwai in ka shiga cikin tafsiri mas'alolin da malamai suka yi usulul tafsiri da su mas'ala nawa akwai sannan kuma duk abinda alqur'ani ya faɗa na sharri ya zamu kare kanmu da shi abinda ake kira at-tadabirul waqi'a idan misali an ce ka ayi zina shin alqur'ani wadan bi mata kada faɗan zamu dauka ba za a faɗa cikin wannan ba in an ce kada ayi ƙarya wadan bi mata kai zamu dauka in an ce kaza wadan bi mata kai zamu dauka alal fardi wal mujtama maudu'i ne masu yawa sannan kuma at-tahalli bil akhlaq ya zamu mutun shi dabi'antu da dabi'o'i na gari dabi'o'in da sun kazo cikin nagari cikin alqur'ani dabi'a nawa ne kaga suna da yawa akwai amana akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan at-takhalli an gane ko an masawi al akhlaq dabi'o'in da ba su da kyau inda alqur'ani ya fada ya zaka yi ka nisance su alqur'ani ya fadi zina ya za mu nisance zina abubuwa ne daban-daban to wannan ina baka misali ne waɗanda maudu'ai da dama zaka fitar da su a cikin alqur'ani sannan kuma dalibin ilimi zai iya fitar da mas'aloli na mawsu'a na fiqhiyya masail na fiqhu da suka zo waɗanda suna da alaka da alqur'ani kuma cikin fiqhu ana samun su in ka dauki mawsu'al fiqhiyyal quwwatiyya mujalladi kusan 45 ne bugun da aka kawo mujalladi 45 mas'ala nawa zaka iya fitarwa a ciki mas'ala nawa zaka iya fitarwa ta da'awa a cikin alqur'ani in ka dauki mawsu'atun nadratun na'im ta saudiyya sannan akwai alhidayatul qur'aniyya da anka ce inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam saudiya sun fitar da wani tsari za a bada kusan bincike in ban manta ba 1000 ko 10000 akan alhidayatul qur'aniyya qur'ani yayi shiriya zuwa ga abu kaza yayi shiriya zuwa ga abu kaza ya an rarraba wadannan maudu'ai a duniya karamci maudu'i 1000 ka gani ko sannan kuma alistinbatat ya zamu istinbata hukunci kaza mas'ala 1000 za a yi istinbati a karshen alqur'ani ina fata an fahimci ko kuma manhaji ya zamu karanci kaza a tsarin alqur'ani ya zamu karanci mas'ala kaza a tsarin alqur'ani ko ya nau'ukan abubuwa daban-daban da suke cikin alqur'ani wannan duk cikin alqur'ani ne ke muku zance to dan haka ɗan uwa musulmi irin waɗannan abubuwa masaloli ne masu yawa balle in mun zo cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahihul bukhari in kaddibi hadisai waɗanda suke mukarrara marfu'a kana da hadisi 7397 in ka dauki al mu'allaqa waɗanda imamu al-bukhari bai maimaita su ba kana da hadisi 2761 maudu'i dubu nawa zaka fitar a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka diba cikin sahihi muslim ba tare da hadisan da ya maimaita ba kana da hadisi 3033 sannan hadisi wanda yake muttafaqun alaihi hadisi 1906 al-sheikh babban malamin na kasar saudiya al-muhaddis abdul muhsin al-abbad ya kawo wannan kuma ya kawo naqal daga muhammad abin nan abdul baqi fa'ad abdul baqi wanda ya bincike in muka diba musnad na imamu ahmad tahqiqi ma na ahmad shakir kana da hadisi 27688 wanda ya kawo maudu'i da zaka fita da su sannan in ka dauki al-jami'u as-saghir na imamu suyuti kana da hadisi 10016 maudu'i nawa zaka fita sannan in ka dauki ma'ajim duk wani mu'jam da anka kawo na ilimi duk mas'ala mustalah guda anka kawo yana buƙatar bincike mustalah ne al-mufradat fi gharib al-quran na imamu al-asfahani koko mufrad wanda yazo cikin hadisi an-nihaya fi gharib al-hadith koko al-mustalahatul ilmiya na balaga mu'jamul balagatul arabiyya na badawi tabana kaliba nawa akwai bahasi nawa a karkashin wannan dan haka ɗan uwa musulmi waɗanga abubuwan da suna buƙatar bincike in ka dibi hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunan abi dauda an gane ko hadisi 5274 Dr. Mustafa Dib da ya mukhtasar kinshi in kaddibi sunanul Tirmidhi kana da hadisi 3948 in kaddibi sunanul Nasa'i kana da hadisi 4341 ina fata an fahimce ni mukhtasar na sunanul Nasa'i na Dr. Mustafa Dib ina fata an fahimce ni to kakane zaka samu hadisai da dama da bincike da dama ɗan uwa musulmi waɗannan abubuwa ne masu yawa shi yasa dalibin ilimi mas'aloli in ka dauka cikin kowace mas'ala ta fiqh ko ta hadisi ko alqur'ani zaka iske akwai kalimar da guda za a fitar da maudu'i 20-30 ma karkashinta domin mas'ala ta da'awa kawai jalibin da'awa baka san ko guda nawa zaka fitar ba uslubin da'awa manhajin da'awa yadda za a wato mas'alolin da'awa da suka gabata da waɗanda ya kamata yanzu a fuskanta a yanzu ko tsarin da za a bi a yanzu ta wani yanki da wani wuri da kaza da kaza da kaza mas'aloli ilimi ba wasa bane shi yasa maudu'i 10000 a cikin alqur'ani idan dalibi na da fahimtar da ake istinbadin hukunci 10000 maudu'i 10000 wani abu ne idan Allah ya ba mu rayuwa yayi mu da tsawon rayuwa tabbas da izinin Allah ina son zan dauki alqur'ani bayan al-iklil fi istinbat at-tanzil na imamu suyuti ya fitar da mas'ala sun kai mas'ala 600 ko 1000 sannan akwai manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak binciken da aka yi a jami'a ta kasar Saudiya dake Malik Saud sannan ina so in Allah ya bani iko zan dauki alqur'ani za a yi bincike a fitar da tun daga Baqara har Nasi ko mu ce tun daga Fatiha har Nasi maudu'in da zai kai kusan maudu'i 4000 ko 5000 ko fiye da haka da izinin Allah subhanahu wataala muna fatan Allah ya bamu ikon a gabatar da wannan dan amfanin al'umma abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala gafarta muna sai sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa na'am mun gabatar da wannan khutba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh